sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da 2 ga watan Yuli shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu a gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, Amurka da Burtaniya sun sake shiga fadakar da duniya kan aikin Rasha a yanar gizo. Wasu manyan jami'an sojin Pakistan da jami'an leken asiri sun gaya ma 'yan majalisar dokokin kasar cewa kungiyar Taliban na dada kunsu tasiri a yankunan kan iyaka. Sannan kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa IRC ya ce an ruguza wata gadar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su wajen jigilar abubuwan bukata a yankin Tigray na ƙasar Habasha.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a saurari cikakkun labaran. A cikin shirin kuwa za a ji waɗanne irin matakai suka kamata a ɗauka dan kawo ƙarshen taɓarɓarewar tsaro a Najeriya.
Ya ce zai ɗau matakan na tsaro dindindin garuruwa da aka maida duka, zai sa tallafi na mutane.
Shin ko waɗanne irin ƙalubale ke gaban sabon shugaban jamhuriyar Nijar wajen cika alƙawullan da ya ɗauka?
Ya ce zai ɗau matakan na tsaro dindindin garuruwa da aka maida duka, zai sa tallafi na mutane.
Rahotannin da muke tafi da su kenan a cikin shirin. Bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na manuniya wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana mai albarka. Amma duka mun kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Amurka da Burtaniya sun sake shiga fadakar da duniya kan aika-aikar Rasha a yanar gizo, suna masu zargin Rasha da yunkurowa akai-akai don kutsawa cikin wasu muhimman kwamfutocin cibiyoyin gwamnatocinsu da masu ayyukan kwangilar kayan tsaro da jami'o'i da kuma jam'iyyun siyasa. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka NSA da cibiyar tabbatar da tsaron yanar gizo ta Burtaniya sun fitar da wani gargaɗin haɗin gwiwa mai cewa hukumar leken asiri ta sojin Rasha GRU ta sha zaburowa da ƙarfi tun daga shekara ta 2019 tana ta cabkar bayanai kamar na buɗe saƙon imel haka, sannan ta yi ta kwatanta yin kutse har sai 'yan kutsenta sun samu kutsawa. Bayan sun samu shiga daga can nesa, sai kuma su haɗa kan wasu sanannun dabaru na TTP wuri guda, su daɗa dannawa ciki ta yin kwane-kwane da bin gefen manhajojin tsaron bayanai, su sake kwasar bayanai a cewar cibiyoyin. Wasu manyan jami'an sojin Pakistan da jami'an leken asiri sun gaya ma 'yan majalisar dokokin ƙasar a wani zama na sirri na tsawon sa'o'i 8 jiya Alhamis cewa Taliban na daɗa kunsu tasiri, don haka suna daɗa ƙara matakan tsaro a kan iyaka saboda tsoron ƙaruwar tashin hankali a ƙasar Pakistan mai makwabtaka da su, muddin Amurka ta kammala janyewa. Sun gaya ma kwamitin majalisar cewa Pakistan na ƙoƙarin shawo kan Taliban ta amince da tattaunawa kan yadda za a cimma jituwa, to amma tasirin ƙasar na daɗa dusashewa. Bisa ga wata takardar bayani daga ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar ta Pakistan da kuma wasu majiyoyi da suka raɗa ma muryar Amurka, kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa IRC jiya Alhamis ya ce an ruguza wata gadar ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake amfani da su wajen jigilar abubuwan bukata a yankin Tigray na ƙasar Habasha. An rushe gadar Takeze, ɗaya daga cikin muhimman kafafen samar da abubuwan bukata a Tigray ƙasar Habasha, a cewar IRC ta kafar Twitter. ya kara da cewa wannan na nufin kenan za a samu matukar matsala wajen kokarin samar da kayan agaji yayin da tashin hankali ke ci gaba. IRC na ci gaba da kiran da a samar da yanayi na gudanar da harkokin jinkai a yankin ba tare da wani sharadi ba. Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID Samantha Power ta ce yanzu daga cikin hanyoyi hudu da ake zuwa yankin na Tigray da yace kadai mai yuwa a iya amfani da ita.
Labaran duniya kenan kashi na farko. Kamun mu kai ga kashi na biyu, bari mu fara da wannan rahoton. Masana na ci gaba da nuna bukatar da ke akwai na ganin gwamnati ta fara amfani da na'urorin zamani wajen gudanar da binciken manyan laifuka don zartar da hukunci ba tare da bata lokaci ba, wanda suke ganin ko da hakan zai iya zama darasi ga waɗanda ke aikata irin waɗannan laifukan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wata babbar kotun tarayya ta yanke hukunci ga wasu mutane hudu na daurin rai da rai waɗanda suka yi garkuwa da wani hamshakin mai kuɗi a jihar. Wakilin muryar Amurka a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya yi komuna da ƙarin bayani.
Yanzu a Najeriya, satar mutane domin neman kuɗin fansa ya tashi daga zama wani sabon labari saboda ɗabi'ar ta ƙazamta a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan ɗabi'ar dai ta kasance ana aiwatar da ita tun shekarun baya, kuma har yanzu sai ci gaba take yi, wataƙila saboda rashin ganin ana hukumta waɗanda ake kamawa da wannan muguwar ɗabi'ar. Wannan karon kan babbar kotun tarayya da ke Sokoto ta yanke hukunci ga wasu mutane hudu da aka sama da sace wani hamshakin ɗan kasuwa a Sokoto, Alhaji Abu Dankure, wanda aka sace a shekara ta 2013, inda kwanaki kalilan bayan fitowarsa daga hannun masu garkuwa da mutane ya riga mu gidan gaskiya. Mutane shida ne aka kama da hannu ga laifin, inda a shekara ta 2014 ofishin babban lauyan gwamnatin Najeriya ya gurfanar da su a gaban wata babbar kotun tarayya da ke Abuja, kafin daga baya a mayar da shari'ar jihar Sokoto, inda nan ne aka aikata laifin. Bayan kwashe shekaru bakwai ana shari'ar, alkalin kotun mai shari'a Ridwanu Aikawa ya yankewa mutane hudu hukuncin daurin rai da rai, domin sauran biyu daga cikin shida da aka kama saura su a yayin da ake gudanar da shari'ar. Labaran magaji shine lauyan masu kara.
Mai shari'a cikin hikima da basira da Allah ya bashi ya yanke hukunci wanda ya daure su daurin rai da rai, sannan kuma ya bada umarni cewa a maido musu da kudin su wanda suka bayar na fansa $300,000. Daga karshe muna farin ciki da wannan hukunci da kotu ta yanke, domin wannan kasa ta fuskanci kalubale kwarai da gaske dangane da harka na garkuwa da mutane da kuma ta'addanci.
Shi kuma Simon King shine lauyan waɗanda ake kara.
Za mu roƙi kotu ta bamu wannan judgment ɗin, hukuncin nata, don mu duba mu san matsaya na gaban da za mu ɗauka.
Duba da yadda satar mutane ya zama gobarar daji a Najeriya, na tuntuɓi mai sharhi akan lamuran yau da kullun, Professor Tukur Muhammad Baba, ko me wannan hukuncin ke alamtawa ga ƙasa mai fama da matsalar satar mutane kamar Najeriya?
Wannan hukunci da aka yanke lalle yana da muhimmanci na bada darasi ga masu irin waɗannan halaye, da ba ƙarfafawa jama'a gwiwan cewa hukuma za ta dukufa wajen horar da duk wanda aka kama kuma aka bincike shi aka same shi da wannan laifi. Abin takaici ɗaya ne shine yana ɗaukan lokaci har a kai ga yanke hukunci, har ma mutane sai su manta. Don haka kaga wasu mutane da za su so su shiga irin wannan ta'addanci ba su san cewa akwai hukuncin ba. Kuma ya kamata hukuma ta dukufa wajen amfani da na'uran zamani wajen bincike da kuma fito da irin waɗannan mutane, da kuma a kai su gaban kuliya, shari'a kuma a yi shi a cikin gaugawa.
Da daɗewa dai masana ƙwararru kan lamura daban-daban ke ta baiwa gwamnatin Najeriya shawarwari akan wasu matsaloli, waɗanda watakila da an yi aiki da shawarwarin da tuni an samu mafita daga wasu matsaloli. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Mm-hmm. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ciki wasu kasashe 17 jiya Alhamis saboda rashin kataɓus game da safarar bil'adama. Sanarwar ta zo ne cikin rahoton shekara-shekara kan safarar bil'adama. Rahoton ya yi nazarin kasashe 188 sannan ya saka kowace cikin ɗaya daga cikin rukunoni hudu bisa ga irin ƙoƙarin da ƙasar ta yi wajen daƙile safarar mutane. Rukuni na ɗaya shine mafi kyau, na uku shine mafi muni, sannan kuma akwai rukunoni biyu a tsakiya, wato rukuni na biyu da kuma rukuni na biyu da ake sawa ido. Kasashen da aka sa su a rukuni na uku na iya fuskantar takunkumi da kuma takaita adadin taimakon da za su iya samu daga Amurka da kuma ƙasa da ƙasa. Alƙaluman hukumar kwastam da kare kan iyaka ta Amurka CBP na nuna cewa ana ta samun ƙaruwar baƙin haure daga ƙasashen kudancin nahiyar Amurka da ma na nesa irin su Romania da kan zo ta kan iyakar Amurka da Mexico. Gwamnatin Amurka ta saki wata manhajar kasafta irin baƙin hauren da akan yi kitibus da su a kan iyakar bisa ga ƙasashen da suka fito, yanayin iyalansu da kuma wurin da suke a tsawon wagegiyar kan iyakar Amurka da ke ƙarin bayani sosai kan irin baƙin hauren da kan zo. Baya ga na ƙasashe biyu mafiya yawa, wato Mexico da ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka. A watan Mayu, wanda shine aka hada alƙalumansa a baya-bayan nan, an tarar da 'yan ƙasar Ecuador 11,681, 'yan Venezuela 7,484, 'yan Brazil 7,372, duk a kan iyakar Amurka a kudancin ƙasar, wanda ƙari ne daga na watan Fabrairu na 3,440, 913 da kuma 912 daga ƙasashen.
Cikakkun labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu sai rahotonmu na gaba. A ci gaba da ziyarar da yake gudanarwa a jihar Gefa, shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazin ya tattauna da shugabannin al'ummar jihar ta Gefa a game da farfado da tattalin arziki a jihar wadda ta yi fama da matsalolin tsaro a cikin 'yan shekarun baya. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya hada muna daga jihar ta Difa.
Ganawar wacce ta hada sarakuna da hakimai da zababbun wakilan al'ummar jihar Difa ta kasance wani lokaci na canza yawo a tsakaninsu da shugaba Muhammad Bazoum, a wannan lokaci da gwamnatinsa ta dukufa akan ayyukan mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwan da suka fito. Honorable Maryama Ibrahim na daga cikin wakilan al'ummar jihar Difa a majalisar dokokin kasa.
Abinda muka ce mishi lalle babban abu ne a maida su, amma a kare musu lahiyarsu, a kawo musu tsaro wanda yanda ya kamata da zai ba su izini su zamna gidajen nasu ba a tahi a komo ba. Kuma na biyu mun ce a kai musu duka abubuwan da suke bukata kafin su girkusu da kansu cikin garurukansu. A kai musu abinci, a kai musu ruwa, a kiyaye musu lahiyarsu. Kuma mun yi zance kamar aiki na samari shine ya kawo duka tashin hankali na Boko Haram nan cikin jihar mu ta Difa. Kenan a samu sana'an da matasa za su yi. In aka ce yaƙi mata ya shafa, su ne suke da yara, su suke rike da iyali. Kenan su ma a samu musu tallabin da za a ba su. In aiki ne za a ba su, in jari ne za a ba su, su rika yin aiki dan su ma su zauna cikin garurukansu.
Bayan wannan tantaunawa ta kusan tsawon awa guda, shugabannin al'umma sun jaddadawa shugaban kasa goyen bayan su akan wannan shiri na kwashe 'yan gudun hijira. Kamar yadda Lami Domumuni Haruna ya bayyana jim kadan bayan fitowar su daga dakin taro.
President ya gaya mana akan waɗannan abubuwa da ya fara a kama masa. Mu ko mun ba da goyon baya akan waɗannan abubuwa da yake yi, insha Allahu 'yan Difa za su kama. Kamawa da za a yi waɗanda aka maida ya zamanto wannan abun ya tabbata kar su sake dawowa. Ya ce zai dau matakan na tsaro dindindin garuruwa da aka maida duka. Zai sa tallafi na mutane a cikin garuruwan nan. Muna tsammani wannan abun zai tabbata waɗanda suke so su koma duka za su koma garuruwansu nan zuwa Disamba, cewa President Bazoum Mohamed.
A yau Juma'a 2 ga watan Yuli, tawagar shugaba Mohamed Bazoum da ta gwamnan Borno Baba Gana Umar Azulum za su ziyarci al'ummar garin Barwa da ke gabar kogin Chadi, da nufin ba su ƙwarin gwiwa mako biyu kenan da komawarsu gida bayan shafe shekaru 5 na hijira a kewayen garin Difa sakamakon tashin hankalin Boko Haram. Shirin mayar da dubun dubatar 'yan gudun hijirar Najeriya zuwa garuruwansu na asali na daga cikin batutuwan da shugabannin biyu za su yi nazari a kansu. Mafari kenan suka yi mahaɗa a nan Difa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga na ikara da shirinmu na gaba.
Manuniya. Wallahi ina rantsuwa da Ubangijin Kaaba, waɗanda al'ummar da annan duk inda sun kai alƙibla ta hasan wallahi da
ƙwarai wallahi.
Tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari kenan ke jawabin jaddada karfin karfan kafar tawagashi akan maganar shugabancin jam'iyyar APC a jihar baki daya. Tuni dai mafasa bakin siyasa suka dauki alƙalamin kattaba irin zunubin da suke ganin ana zubawa wajen tsallakewa daga jam'iyyu, har ma suna cewa sauya shekar shekawa a guje da gwamnoni ke daga jam'iyyun su zuwa wasu fa yayi wuri yanzu.
Akasari suna duba menene muradu na me zai cika musu burin nan da wani lokaci, bayan kuma akalla yanzu akai kusan shekaru biyu.
Shi kuwa jigon jam'iyyar APC da ya fara tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari tun farkon ta kuma ya taka takarar gwamna har su uku a jihar Kaduna, cewa yake watan sauya hali ne ya tsaya ga 'yan Najeriya da ya kamata su ƙara karatu.
Da mun ji wayyo wayyo sai kuma a koma a dangana daga Ubangiji. Babu ruwan Allah. Allah ya ce in kaga tsaf da tafiya gargargar to kana yin abinda shi ya bumuce kare da kai. Kana kaucewa to ba ka ga ba daidai ba.
Game da maganar makuro masu matse madudin dumurin kuɗin 'yan Najeriya, kuwa shugaban hukumar a taran tattaro irin wannan mutane cewa yake ai hukumar EFCC ce ta sunnata saka sarkar sakaye masu manyan laifi a wannan kasa.
Lokacin da EFCC ne ta zo aka fara wayannan abubuwa, aka san da cewa ma ana iya kai gwamna kotu, ana iya kai minista kotu, ana iya kai kaza kotu.
Mai sauraro, ko ka tuna da labarin dakatar da dalibai a jihar Bare barin Barnan da ya bar baya da kura? To ɗaya daga cikin wannan dalibai dai ya fara dan bambare bamborin boye boye.
Gaskiya wannan magana ba wai dan saboda Muhammadu Buhari bai zo mun ziyarce wurin da yake, ko kuma irin bamu je mun tare shi bane akai sosai din nan.
Waɗannan fa su ne jimillar jawaban da muke da jimirin jibgewa a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na 20 da ya shige gaba wajen share dukkanin damuwar da ka iya dama ruwa ga 'yan kasa da kuma wanda suke mulkar 'yan kasar a fage na siyasa, da kuma tsari na tsatsefe shugabancin da zai taimaki waɗanda ke mulki da kuma waɗanda ake mulka. Yanzu dai maganar matsakaimin makure matsalar tsaro a Najeriya ta kai dagar da suke ganin ya kamata a sauya tunani. Honorable Sani Mahmud Sha'ab dan biran na zazzau fitaccen dan siyasa ne da ya faro tafiyar siyasar shi tun a shekarar 2003 a jam'iyyar adawa ta APP, wanda bayan ya tafi masar wakilan tare Najeriya, daga baya dawo ya takarar gwamna a jihar Kaduna cikin jam'iyyar AMPP, daga baya kuma ya kare takarar a jam'iyyar CPC, kafin daga baya kuma ya kare a jam'iyyar ACN. Yace idan ana magana ta tsatsefe tsananin tsamin tsaron da aka tsinci kai samo-samo a Najeriya, fato ya kamata 'yan Najeriya su gane wata ne yanzu ya tsaya na kowa ya kokarin ganin ya sauya tunani.
Azo bindigogi a kwashe maka mata, a kwashe iyali, a kwashe na kwasa, a ita maka waya, ka biya kuɗi kaza, ka kawo kaza, ka muna cikin tashin hankali. Ilimi ya gagara, noma ya gagara, kasuwanci ya gagara, kuma da mun ji wayyo wayyo sai kuma a koma a dangana daga Ubangiji. Babu ruwan Allah. Allah ya ce in kaga tsaf da tafiya gargargar to kana yin abinda shi ya bumuce kare da kai. Kana kaucewa to ba ka ga ba daidai ba. In ko ka ga ba daidai ba to ka kuka da kanka, babu ruwan Allah. Saboda haka ya zama mu ne za mu zauna mai makan mu alƙalanci. Ina ne muka yi kure? Wani irin rayuwa muke? Me muke kaiwa ga bakin mu? Halal ne ko haramun? Albashin da kake ci shin ka cancanta ka ci wannan? Ko a'a rubuta kake akan na wasu? duk irin wayannan rayuwa wallahi abu ne daya bayan daya ba kuma za a samu wani ba sai daga liman liman ma'ana shugaba
sau da yawa wasu ƴan ƙasa kan yi tunanin cewa hukumar nan dake buga binciken bankado masu baje lalitar ƴan ƙasa su yi kasan kashe lalita kowa ya kwashe nashi koma gida tabar jaki ne tana ta faman bugun taiki shi yasa maganar makure masu matse lalitar Nigerian ke gamuwa da tasgaro sai dai kuma sabon shugaban hukumar ta nazar miyar cin hanci rashawa tare Nigeria ta EFCC Malam Abdulrashid Bawa yace yana da kyau a sani cewa hukumar fa ta fi kowace hukuma bin ka'idoji na tafiya kotu amma dai a gaskiyar magana tana fama da shakakin da ke shake ta
ba wata hukuma a Najeriyance tunda aka kawo Najeriya wanda ya dage da zuwa kotu da ya wuce hukuma ta EFCC to amma kamar yadda ka sani abubuwa ne kafin zuwan EFCC ba a yin su abubuwan suna nan da fada ba lokacin da EFCC ne ta zo aka fara wayannan abubuwa aka san da shugaba ana iya kai gwamnati kotu ana iya kai minista kotu ana iya kai kaza kotu dai daga cikin matsalolin kamar yadda ka sani wato akwai karanta alƙalai da yawa da kuma su karan kansu abubuwan da lauyoyi ke ta amfani da su amma sai ka zo ka iske alkali daya yana da cases irin wayannan misali 500 to kana da case 500 din kullun aka ce zaka yi daya ai kwana 365 ne muke da shi kaga akwai matsala da irin wayannan abubuwa
babban bikin baje kolin barbaza ayyukan a zo a gani da gwamnatin jihar Bare barin Borno yayi al'umma ya bar baya da kura tun bayan da aka fitar da wani labari cewa wasu dalibai da suka gaza fitowa domin tarbar shugaban kasa Muhammad Buhari sun taka tarkon a tattara lokacin da aka ture su gefe guda da sunan an dakatar da su da wancan zargi sai dai kuma duk da bayyana wancan batu da aka ce ya sanya gwamnatin jihar ta dauki matakin kira ga wancan makaranta da ture takaddar tuhuma daga baya dai wasu kungiyoyi kai har ma da ɗaya daga cikin daliban da aka ce an dakatar din sun fito suna ga duniya cewa ba haka abin ya faru ba haka dai kuma dalibi Muhammad Suleiman ya gaya wa shirin manuniya
gaskiya wannan magana ba wai dan saboda Muhammadu Buhari bai zo mun ziyarce wurin da yake ko kuma irin bamu je mun tare shi bane akai sosai din nan saboda makarantar mu dama tana da ka'idodi tun kafin ka shiga makarantar idan aka baka admission letter so kowani offenses kai crime akan wannan abun nan za baka suspension just idan baka zo class na 1 week ko kuma baka je clinical setting na 1 week ba you will be being suspended from
this okay sati nawa baka je clinical ba ko kuma baka je aji ba
ah gaskiya ya kai sati daya
sati nawa aka dakatar da ku yanzu
sati daya ne kuma sati daya ma bai cika ba yanzu an dawo da mu kuma
kai an baka wasiƙa na dakatar ba
ah ba bani ba
an baka ba dakatar da kuma kenan
an dakatar da mu amma ba wai da
letter ba kana baki ka ne
ah ba san wa baki na ba
bar tabbatan ganin kusan shekaru biyu suka rage a sauya sabuwar gwamnati a Najeriya ta hanyar sake sabon zabe yanzu ga bawo suna ganin an riga an fara sharar fagen share kujeru a matakai daban-daban dalilin da yasa wasu ke hangen wannan ne fa yasa wasu ke tsallakewa daga jam'iyyun su zuwa wasu ciki kuma har da gwamnoni a jihar Zamfara dai gwamnati Muhammad Bello Matollan jihar Zamfara ya riga ya zare jikin shi daga jam'iyyar PDP da yake ciki zuwa jam'iyyar APC sai dai kuma batun ya bujiro da wasu abubuwa ciki ko har da maganar kema daga tsin da mataimakin gwamnan yayi na cewa shi ba zai motsa daga jam'iyyar ba da kuma yadda wasu ƴan masa suka ce ba za su iya garajen gabzawa cikin wata jam'iyya alhalin jam'iyyar ta yi musu komai kuma babu wata matsala a ciki ba ga kuma yadda gaggan cikin jam'iyyar APC da ya tsallaka ke ganin ya riga ya taka ka'ida wajen tsallaka cikin jam'iyyar tsohon gwamnan jihar ta Zamfarawa Alhaji Abdulaziz Yari yayi limancin wasu gaggan jam'iyyar APC da suka kira wani taro a garin Kaduna inda ya bayyana gaban jigajigan jam'iyyar APC yana shelar shelanta musu cewa a gaskiyar magana dole su yi wa Allah godiya da wasu ni'imomi da Allah ya ni'imta su da su
akwai abin da Allah ya muku wanda ya kamata ku ƴan APC na jihar Zamfara ku gode ma Allah da shi duk wanda an Najeriya yana tausaya muku na biyu ana yaba ma tawakkalinku na uku ana yaba maka dogaranku ga Allah wallahi ina rantsuwa da ubangijin Kaaba waɗanga al'ummar da annan duk inda sun kai alƙibla jihar Zamfara wallahi da
kwarai wallahi
waɗanda a cikin ɗakin nan yanzu da kaɗan da waɗanda ba su cikin su duk inda sun kai alƙibla wallahi ta za a yi sallah saboda haka ina son gode ma Allah da wannan ni'imar ba tilasta ma Allah kuka yi yayi ku haka ba Allah ne da son sai ku haka kuma jama'a suka yadda cewa su biyu
tuni dai tun tintinin tunanin tun kuɗe jam'iyya dan tsallakawa wata da nufin ganin an sheka shekar share guri zauna domin shirin shiga zaben da ke tafe ta sa shehunnan malaman siyasa sun dauki littafin fikihun siyasa inda suka bude babun bid'ar barin jam'iyya a kakar zabe Professor Yushau Ibrahim Ango shehun malami ne na duniyar siyasa da ke koyarwa a jami'ar jihar Kaduna
dan jam'iyya ne daga ainihin wato mazabarsa sannan
zama kai dan jam'iyya ne a kalamar hukumar ka a jihar ka da kasa baki da saboda haka mafi yawa abin da yafi dacewa shine in zaka shiga jam'iyya ka somo daga ward dinka amma wannan din ba wani abu ne da ake bi kaida ba wasu sukan dauki abin sauke shi daga sama sannan wannan canje-canje da ake yi yanzu da wasu gwamnoni na jam'iyyar PDP suka koma jam'iyyar APC wani abu ne da dama yana faruwa a dukkan kar siyasa mu abun bakin ciki a Najeriya shine kusan kowane lokaci siyasa ake yi kawai ma'ana an fito zabe to kuma fa tsaya mu jama'a aiki sai kuma koma lissafin zabe na gaba to me zai fara zabe na gaba
su ma dai mafasa baki a harkokin siyasa na ganin kasuwar bukata ce ke sawa gwamnonin na sauye sheka tun shekaru biyu kafin zabe haka dai shugaban wata kungiyar matasa da ake kira a turance Think Right Forum Comrade Sagir Baba Nationalist shedawa manuniya
abubuwan da yake faruwa na sauye jam'iyyu da wasu manyan kasa suke kaman ana nuna ma matasan da suke dawa a ba lallai tafiyan da manyan kasa suke suna tafiyan siyasa ne mara akida akasari suna duba menene muradu na me zai cika musu burin nan da wani lokaci bayan kuma akalla yanzu akai kusan shekaru biyu wanda ya kamata a ce yanzu an fi ba da muhimmanci game da matsalolin tsaro da ake fuskanta yanzu kaman jihar Zamfara menene abun burgewa na ganin gwamnati a ce ya canza jam'iyya a lokacin da jihar take fama da matsaloli na tsaro da abubuwa daban-daban
to duka kuma anan muke sake sallamar sanar da ku sauke tukunyar manuniya ta wannan mako a madadin Grace Alheri Abdu da Haruna Shehu Mararaban Justin da suka kawo muryar shugaban hukumar EFCC sai kuma sauran abokan aiki Sani Manumfashi da kuma Haruna Dauda Biyun da suka bibiyo su daga cikin muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shiri na manuniya
yanzu kuma sai nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'a mai albarka
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a farko sunana Idris Bashir imamin masallacin Juma'a da ke garin Abuja jihar Hadiya nasihar mu ta yau za ta kalli wannan tarewa ne wannan tarewa ma'ana wannan kasa ta mu ta Allah ya sanya mu a cikin babban abu na farko da al'ummar Najeriya ya kamata ta yi musulmanta da kristocinta shine addu'a addu'a shine makarin wannan kasar tamu abu na biyu sai kokarin fahimtar juna dan ni abin da na lura kasan nan akwai abubuwa da dama waɗanda ma bamu fahimci ma mu din ko su wane ne ba wannan shine babban illan da muka tsinci kanmu a ciki musamman idan muka kalli rashin yawo da rashin zagawa ya sa da yawa ba musamman kasar tamu wani albarka Allah madaukin sarki ya sanya mana ba wanda hakan ya kawo rarrabuwa da wata fahimtar da wata kila kai ba kanta kake ba to addu'ar mu a kullun akwai bukatan abinda Bature yake kiransa tolerance tolerance ma'ana fahimtar juna Najeriya tana bukatan dauki na kowan mu da kristocin mu da musulman mu da mazan mu da matan mu wanda yake wajibi ne a tsawatar wajibi ne mu zauna mu fahimci albarkan da Allah ta'ala ya sanya a wannan ƙasa tamu na hada muri guda ba wai dan dabaran mu ba kuma dan ikon mu ba dan muna da ƙarfi ba haka Allah madaukin suke kaddace mu ya haduwa a wuri guda addu'ar mu a kullun Allah ta'ala ya sa al'ummar Najeriya ta fahimta yanda wasu manyan kasashe suke zaune da kabilu da addinai daban-daban wannan ƙasa tamu Najeriya ba daban bace ba haka Allah ta'ala ya yi mu dan haka wajibin mu ne da mu da sauran makwabtan mu zauna lafiya da junanmu domin samun cigaba mai dorewa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana tsari Allah ta'ala ya mana dauki subhanahu wa ta'ala zauna da kasar mu Najeriya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Masauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotannin yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune. Nini naku Yusso Aliyu Harande ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia wani lafiya kuma mutashi lafiya bis salam.